Na hudu shine jarabawar himma. Ba za ka iya yin nasara akan aikin da baka sa himma a kansa ba. A misalai 22:29 tace ka nuna min mutum mai aiki mai kyau. Tace zai tsaya tare da sarakuna ba tare da yakubayi ba. Da yawan mu suna da babban tunani, babbar baiwa, babban sani amma babu natsuwa. Ba mu taba zaunawa muka bi diddigi dalla dalla cikin natsuwa mu nemi sanin abubuwan da baye bayen muke bukata har sai sun cika ba. Shi yasa muke ta wahala. Idan waɗansu suka ga waɗanda suka yi nasara sai su fara maganar banza, wai Allah ya taimaki wancan. Wane ne Allah baya taimako? Idan Allah baya taimakonka zaka rayu? Allah yana taimakon dukan. Bible yace shi ba mai nuna tara bane, yana ba kowa hannu sake, kowa yana inda yake a yau bisa ga himmar da suka sa cikin aikin da Allah ya basu. Ina tare da sakataren Bishop Oyedepo lokacin da suka zo Abuja. Muna ta magana sosai har aka gama taron. Sun bar Abuja zuwa filin jirgi karfe 9 na dare. Na ce ba za mu yi magana yau ba tunda zaka huta in ka koma. Ya dubi agogo ya ce ai da sauran rana. 9 na dare fa sun sauka ota 12 dare. Suka wuce wurin aiki. Suka yi aiki har 2 na dare. Kuma bayan sun tashi washe gari dole dukkan su je coci da asuba karfe 5. Ya zaka tashi aiki karfe 2 dare ka kuma dawo aiki karfe 5 na safe cewa ai shafewa ce. Ba ku san cewa sakamakon da kuke gani ya samu ne ta wurin himma da naciya, horon kai da mai da hankali da mika kai ba. Saboda haka ne ragaye suke rasa nasara. Zan ce muku mafi yawancin mutane da suke kasa yin wani abin kirki a rayuwa su ne suka fi baiwa. Lokacin da suke tasowa za su dukufa akan kalmomin hikima da akan warkaswa da kuma al'ajibi. Ba za su mai da hankali akan abubuwan da kiran suke bukata ba. Ba za su natsu su karanta littafi mai tsarki ba. Ba za su taba yin azumi ba. Ba za su taba fita wa'azi ba. Za su farka kawai su karbi gayyata daya ko biyu a ganin su saboda sun yi annabci. Haka kawai kalmar za ta zo musu. Wasa kuke? Har makon da ya wuce Bishop Oyedepo ya bi tituna yin wa'azi. Dan haka Living Faith ta kai inda take a yau. Na ji shi yana magana bara. Ya ce tawagarsa ta bishara ba cocin ba. Tawagarsa ta bishara ta samu masu tuba 8,400. Shugaban koli na iglesia kenan fa, wanda yake cikin aikin bishara sama da shekara 40 ya sa himma. Yadda suke bin tituna shekara 40 da ta gabata har yanzu haka suke yi. Iglesiyar ba ta yi girma saboda shafewa da mutumin yake da ita ba. Tabbas shafewa ce, amma akwai wahala a ƙarƙashin aikin wanda ba ku sani ba. Sai ga kaɗan kasuwa ne kana rangwada zuwa shago wajen ƙarfe 10. Kostomomi da yawa sun zo sun tafi. Kana ganin ba matsala dan kai kadai ne kake sayar da kayan gyara a wurin. Wani mai saidawar zai zo mako mai zuwa, kuma shiriri tarkace ma za ta bude masa ido yaga cewa wannan sana'ar ta kayan gyara tana ci. Wannan shine yasa mutane da yawa ba sa iya jurewa gasar cinikayya. Dan uwa, gwagwarmaya ce babba. Shi yasa kake buƙatar himma sosai domin tsare gidanka. Ko kai mai aikin bishara ne, ko kana sashin ilimi, ko kasuwanci, akwai Allah da zaka yi wa aminci a tushen abin. Waɗanda suke zama da ni sun sani, ko da zan kwanta a gadona ba zan iya barci ba sai 2 dare ta wuce. Masu kula da kayan aikin mu waɗansu lokutan a rana guda zan halarci mitin 5. Wani lokaci mitin ɗin da nake da shi anan shine mitin na 4. In gama magana da 'yan Zambia, in yi magana da 'yan Kenya, in yi magana ga waɗanda suke a America, saboda lokacin mu yana da bambanci. Wani lokacin zan gama mitin anan, akalla mitin 3 kuma suna jira na. Suna barci, kai ku tashi. Wa ya gaya muku cewa shugabannin gaske suna barci tun 12? Idan na yi masa haka sai su tashi su fara aiki. Oro ne. Wani lokaci kuma mitin na yanar gizo kai tsaye 1 na dare, saboda 1 na dare 6 na yamma ne a Amurka ko 7 na yamma a Amurka. Idan har kana so ka almajirantar da shugabannin da ke a can, to dole ne ka ƙi yin barci. A yanzu muna kan wani shiri na sati 2. Ana yin azuzuwa karfe 3 na dare. Pastor Sunday ne jagora, kuma ba zai iya tashi ya ce min ya gaji ba, saboda idan ka gaji za mu faɗi. Dan haka gara ka tattara gajiyarka sai ka kai shekara. A wannan lokaci kana da damar hutawa. Ba za ka huta kana dan shekara 30 ba. Me ake nufi da wannan? Ba ku san yadda mutane suke yin nasara ba. Kuna tunanin mutane sun sami shafewa. Allah ya nuna jinƙai ga waɗansu. na horas da wata kungiyar mutane har shekara da rabi muna haduwa duk bayan kwana biyu zan yi tafiya wani lokacin in dawo daga mitin a gaje idan kaga fuskata sai kaga kamar zan suma duk da zan je in koyar da su azum na awa guda kuma ikon Allah yana saukowa sannan idan muka fito mutane suna shuka mutane suna zuwa girmama alherin da kaga haka sai kace kai Allah ya taimaki wadansu Barkaji akwai alherin da zai sako a kanka kaji wuta ba maganar addu'a kadai bace akwai wutar da za ta sako a kanka cikin wata uku zaka yi kusakusai hudu zaka ji ka da isasshen karfi zaka rika halartar aji wajen karfe 2 dare saboda kana Harvard matata ta gama wani course na babbar mai gudanarwa a makarantar kasuwanci ta Harvard lokutan karatun su karfe 2 dare ne wasu lokutan ba a fashi suna dubawa ko ka kasance yayin da kake kallon bidiyon suna yi maka tambayoyi muddin kana so ka ja gaba a rayuwa dole ka aikata shi yasa nace masu hikima ne kawai ke iya tsayawa a gaban sarakuna sarakuna suna zuwa ne kadai ga hasken tasowarka kuma kana buƙatar himma domin ka haskaka kai mai gyaran bidiyo ne kuma baka taba zaunawa ka kalli akalla bidiyo 100 game da gyaran bidiyo ba kullum kana gyarawa ka rubuta suna sunan yana karkarwa haka ka ce kai tailor ne kana buƙatar ka je ka sawo Italian suit ka warware ta ka yanka ta yadda aka yanka ta asalinta ka dinka ta har sai ka kware akan dinkin Italian suit mutane ba za su damu da hauro da su ba za a rika neman ka waye ga ya maka cewa haka kawai abubuwa suke faruwa wani dora hannu ne zai zuba maka wannan ana buƙatar himma da mika kai wannan shi yasa abubuwan da muke kira nasara mafi yawancin lokaci yaudara ce na biyar dole ne ka ci jarabawar hikima abin da yake sa mutum ya zama babba shine ingancin hikimar da yake da ita yan kasuwa da yawa musamman a kwanakin farko na aikin su tunda sanyin asusuba karfe 3 karfe 4 za su tashi su zauna su kadai suna neman basira saboda sun san ba za su yi nasara ba dan kawai a yau su suka fi kowa kasuwa akwai yan kasuwa da yawa da suke fita daga kasar su su tafi wata kasar su zauna a bakin teku ba sun je domin yin barazanar cewa eh na zo Bahamas ba suna taba farin yashin yayin da ruwa yake wucewa yana taimakon su su yi tunani suna neman hikima saboda hikima kariya ce mutum mai hikima shine jagora ba wanda yafi girman jiki bane zaka iya yin wasan daga nauyi na shekara 2 a ƙarshe ka zama mai gadin mutum mai hikima ba girman jiki bane ke sa mutum ya zama shugaba girman tunaninsa ne Bible yace ka sayi gaskiya kada ka sayar wannan abin da kake yi kana buƙatar basira mai dimbin yawa wanda wani ba shi da ita wannan shine zai sa ka zama daban a wannan sashin saboda haka zaka yi juriya ka nema yace duk wanda ya rasa hikima ya roki Allah mai bayaswa hannu sake ba tare da goli ba saboda haka akwai lokuta da yawa sa'ar da har tsawon mako biyu kana buƙatar ka zauna ka roki Allah ubangiji hikima nake buƙata a wannan sana'ar ta yanar gizo rubutu nake a yanar gizo me yasa duk bidiyoyin da nake ke views biyu kadai ne yaya zan yi in mai da su ke views 100 kana addu'a har tsawon mako biyu kana neman yadda zaka canza bidiyoyin daga ke views biyu zuwa ke views 100 wannan addu'a daidai ce saboda aikin blogging kake zaka iya yin addu'a kuma yayin da kake addu'a tambayar ka ita ce ta yaya zan faɗaɗa wannan sana'ar kayan gyaran shekara 10 ina nan wurin ba zan ci gaba haka ba ka dade kana nan nada a wuri guda lokacin da haske ya faso zaka fice kai mai zane ne a yanar gizo zanen da kai makon da ya wuce yana nan iri daya da wanda kai tun 2012 kana fanka ma muna gusawa baka gusawa in kuma har kana gusawa to kana gusawa baya ne ya kamata ka girma cikin hikima akwai lokuta da dama da girma cikin hikima yana dauke da wahalhalu wadansu lokutan zaka zauna kai kadai tsawon makonni domin ka samu basirar Allah wadansu lokutan kana buƙatar kai tafiya zuwa wani wurin domin ka saurari wani wanda yake gabanka a wannan fagen domin ka ƙaru da wani abu waƙar nan da kake yi ita ce dai waƙar da wani yake rerawa a stadium din Wimbledon dukan makon da ya wuce na zauna da Bishop Oyedepo menene asirin girman ikkilisiya ina so in ƙara albarkatar rayuka me kake yi inda kake daji ne mutane suna yin babbar hadaya su zo wurinka akwai abin da ka sani ba kuma ina sauraron wa'azin domin in je in yi shi bane ina so in shige cikin abin da ya sani kai shugaba ne kai dan siyasa ne kuma baka iya yin jawabi ko na minti 15 kullum aka kira ka sai ka zo kana karatu minti 2 kana kokowa da karatun minti 5 dan Allah ka fito sau 10 a jawabin minti 5 saboda takardan ma ba kai ka rubuta ta ba naga wani a Channel TV ta zama yayi saboda irin ɗan siyasar da muke da su a Najeriya ya aka yi baka yi rijista ta horaswa a ƙarƙashin Flo Lumumba ba waɗanda suka fi hikima a Afirka ka ji su suna magana dan tunaninka ya faɗaɗa ba shi a gwamnati amma zai iya zayyana matsalolin kowace ƙasa a Afirka kuma idan yana yin magana kamar waka ake rerawa a cikin kunnuwanka me ya hana ka zauna a ƙarƙashin irin waɗannan mutane ka koyi irin hikimar su kana tunanin kawai zaka farka kaga kayi nasara wannan shine yasa irin tunanin game da shugabanci shine abiratse saboda babu cancanta a ce mutum shine shugaban ƙasa amma bai san matsalolin ƙasar sa ba kana so kayi jawabi ga ƙasar ka kana so kayi jawabi ga jahar ka a television kana karanta takarda menene makomar jahar na saurari Nana Akufo shugaban ƙasar Ghana yana jawabi a majalisar ɗinkin duniya bana buƙatar in zama dan Ghana kafin abin ya burge ni yadda yake magana zaka iya daidaita shi da shugaban kowace ƙasa a duniya yayin da ake yakin Kenya naga wakilin yakin Ukraine wakilin Kenya da mutumin yayi magana jawabin minti 2 ya zagaye duniya hikimar da ya sadar har majalisar ɗinkin duniya mutane suna duba kamus domin su tafi tare ba koma baya bane kai dan kana dan Afirka ka zama koma baya ne saboda baka nemi isassar hikima ba zaka iya jan hankalin duniya daga Afirka ba ku ji labarin Nelson Mandela ba ta yaya kana shugaba ba ka da masu horarwa 5 kai shekaru 10 da suka wuce zan iya yin magana sautin Bishop Oyedepo ba ina nufin magana cikin harsuna kamar sa ba na bi mutumin har na kai ina iya yin sautin sa kamar yadda yake a wa'azin sa zan iya bin maganar sa idan an kunna wa'azin sa zan iya fadin abin da zai fada a gaba saboda fagen da kake bi zaka tafi tare da mutanen Allah ya ce min zan fara yin kursad yanzu duk kursad din da Dr. Paul ya ce ni kam ina bincike me ke faruwa anan kana buƙatar ka nemi hikima domin ka zama gaba a rayuwa kuma cikin kowane fage Allah ya kira ka kana buƙatar magabata masu nuna maka hanya yayin da suke baka sani suna kai ka ga samun hikima lokacin kuma zai zo zaka fara yin addu'a kana roƙon Allah don haske domin ci gaba muna a wani lokaci da ake samun wa'azi a kyauta na saisayi wa'azin Pastor Chris da kuɗin kashewa ta a matsayina na ɗalibi na sayi wa'azi sama da 300 da kuɗi Allah ya kawo mu wani zamani yanzu ga sakonni nan amma mutane ba sa iya saurare idan ka sayi CD guda ɗaya a 700 ko kai ma ka san cewa dole ne ka rike kowace jimla da ke ciki idan da sana'ar motoci nake yi da yanzu na haɗu da Cosmos Maduka wannan ba wai buƙatar addu'a ba ce da mun zauna mun yi magana zan bi ka da naciya ba za ka iya ƙaurace mun ba dole ne in kama abin da kake da shi kafin ka bar nan waye gaya maka cewa za mu barka ka tafi kabari da wannan dukiyar za mu tatsa komai game da ita ta wurin sauraron abin da kake faɗi da koyon sirrinka da kuma samun dibiyawar hannunka. Ba masu adamci da manzanni ne kadai ke dorawa mutum hannu ba. Idan kai dan kasuwa ne, gara ka nemi dan kasuwa mai kaunar Allah ya dora maka hannu. Ruhun da suke dauke da shi zai sauko maka. Ka saurare su, ku zauna tare. Kada ka saurari manzo kadai wanda karfinsa yake akan bishara. Allah ya tura ka kasuwanci. Idan ka ji an ce ga wancan mutumin yana koyarwa ta kasuwanci, ka je ka dauki sabansa. Waɗansu abubuwan da kuke saurare dole su canza. Saboda kai dan kasuwa ne, kana buƙatar neman ƴan kasuwa Krista. Ka ji dukan abin da suke cewa, gano sirrinsu, ka sadu da abin da suke da shi. Kana buƙatar ka nemi hikima. Mutane da yawa sun rasa hikima, shi yasa ba ma ci gaba. Kana so ka yi nasara, dole ne hikima ta zama makamin da za ka yi wannan nasarar. Jarabawa ta ƙarshe da za ka ci ita ce jarabawar zama priest. Duk inda kake zuwa, kana buƙatar kasancewa da bagajin da kake yawo da shi. Zama priest ba na annabawa da fastoci da manzanni kaɗai ba ne. Zama priest na kowane mai bi ne. Allah ya ce ya maishe mu al'ummar firistoci da sarakuna. A wahayin Yahaya sura 1 aya 6 ta ce ya wanke mu a cikin jininsa, ya mai da mu sarakuna da firistoci. Dukkanmu firistoci ne. Don haka za ka iya zama lawyer, ka zama ɗan kasuwa, za ka iya zama mai blogging, ko ma dai menene kake. Idan kana so ka yi nasara, ka tabbatar da cewa bagadinka yana raye. Saboda me? Saboda wannan jarabawar za ta tabbatar da ci gabanka. Saboda za ka iya kana ci gaba, amma bagadinka ba shi da ƙarfi, za a katse ka dare ɗaya. Shi yasa mutane da yawa lokacin da suke daidai yin nasarar aikinsu ne, abubuwa za su taɓarɓare. Sun yi komai daidai, amma sun kasa a zama priest. Sai ranar da Allah zai ɗaukaka su ne, a ranar ne za a katse su. Na sadu da wani matashi shekaru 6 da suka wuce. Ɗan ƙwalla ne na ƙin ƙari. Ɓararren ɗan wasan tsakiya ne. An kammala game da sa masa hannu. Komai. Daren da ya kamata su tafi, ya kwanta daren jajibrin, wani ya zo cikin mafarki, ya kama hannunsa, ya jawo wannan ƙashin waje, hannun ya koma haka. Wannan ba tatsuniya ba ce. Wani ya kama hannunsa, ya ja hannun, ya gota shi. Har wa yau hannun bai gyaru ba. Idan ka gan shi, ƙashin ya murɗe haka. Baya iya yin gudu, sam ba ma zai fara kwatantawa ba. Ka ga rayuwa da za ta iya zama da tasiri, ta dagule. Saboda an kiyaye komai, amma ba a kula da matsayin zama priest ba. Shi yasa koma me kake yi, dole ka koyi yi wa kanka addu'a. Idan ba ka yi wa kanka addu'a, waɗansu masu yi maka addu'a za su kira ka ƙarfe 2 dare ce suna yi maka addu'a. Ƙarya ne. Idan ina yi maka addu'a, yaya zan yi in rika aiko maka da saƙo a lokaci guda? Da zarar ya turo wannan saƙon, zai kwanta. Yana sa zuciya cewa faduwa za ta zo daidai da zama. Idan abin ya faru, ka kira shi sai ya ce, lokacin da na tura maka saƙon, ina kan dutse. A da 'yar uwata tana da wani mai yi mata addu'a. Wajen ɗaya na dare sai ya tura mata saƙo ya ce mata, yana turo saƙon ne daga kan dutse. Na gaya musu na ce, wannan mutumin yaudara ce. Idan kana da na wayar da ta kai ka kan dutse, za ka bar wayar ka a gida. Wane ne ke zuwa kan dutse da waya, kuma a kan dutse? Saboda rana tana zuwa, ranar da kowane mutum zai kasance da buƙatar da zai mai da hankali a kai. Idan kuma wannan ranar ta zo, ka tabbatar baka zama soso ba, saboda aiki ya yi wa mai yi maka addu'a yawa. Idan mutane suna yi maka addu'a, kana ƙara amfana ne. Dole ne ka zama priest na farko a kan rayuwarka. Dukkan kalmar annabcin da ka samu, bari ta zama tabbacin abin da Allah ya gaya maka ce, saboda kai ma kana nacewa domin makomarka. Kada ka bar makomarka a hannun wani mutum. Idan kana da ruhu mai tsarki, za ka iya yin addu'a. Har ma idan ba za ka iya yin addu'ar yadda kake marmari ba, Bible ya yi magana a kan haka. Ka yi addu'a har sai ka yi girma. Kana so ka yi nasara? Dole ne ka yi aiki da hannuwanka. Dole ne ka ci jaraba wannan 6. Idan ka ci, babu wani abu a duniyan nan da zai sa ka zama fakiri. Babu wani abu a duniya da zai iya fusgo ka ƙasa. Idan kana da wani da ke maka addu'a da ɗora hannu, wannan ƙari ne. Amma fiye da wannan ɗora hannun, za ka yi nasara. shi yasa mafi yawancin mafiya dukiya a duniya ba masu tsoron Allah bane saboda akwai sauran alherin Allah da zai saka nasara abinda kake buƙatar yi kawai shine ka shiga ciki ta wurin yin aiki da hannunka da bada hadin kai ga waɗansu daga cikin jarba wannan da Allah ya sa cikin halittarsa domin kawo daidaito a cikin ayyukan halittarsa